Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu rarrun mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama muka tsaye a zangon FM na VOA Africa dake emita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niya da kuma dalal. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mutane sadarwa internet a kul da yaushe ake so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu raro assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Murtala Faruk Sanyinna muka sake dawowa a shirin mu na hantsi yau ranar talata 14 ga watan Janairun shekarar 2020 cikin shirin za ku ci babban bankin Najeriya da hadakar kungiyar manoman shinkafa sun bayo manoman rani tallafi a kasar Ghana kuma za ku ci cewa bayan da aka buga wasu manyan takardun kuɗi ana wayarwa da mutane kai domin daƙile masu buga takardun kuɗin jabu sai kuma shirin adawo lafiya da babaya ku makiyar zai gabatar mana daga nan kuma sai shirin jaridan jamhuriyar Niger da kuma ra'ayi da kuma su ra'ayi kuke kira kuna ajiye mana amma duk wannan sai mun fara da jinkakkun labaran duniya
jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan hantsi ruruwan dalibai a wata shahararriyar jami'ar kasar Iran sun fito karara suka yi Allah waddai da shugabannin su a rana ta uku ta zanga zanga tun sa da gwamnati ta bayyana cewa ta harbo jirgin saman na Ukraine wato jirgin saman passenger na Ukraine akan kuskure a wasu hotunan bidiyo da dama da muryar Amurka ta samu daliban na jami'ar fasaha ta Sharif dake Tehran wata babbar jami'ar kere-kere sun tattaru a wani fili a cikin jami'ar Ajiya Litinin inda suke tarayya da take wato tare kuma da sauraron wasu masu jawabai suna su kallamirin gwamnati muryar Amurka ta ce ba ta tantance da sai hancin hotunan ba a cikin daya hoton bidiyon daliban na rera taken sun kashe mana masu jini a jika suka musanya da mullahs sun yi amfani da kalmar masu jini a jika domin girmamawa ga daliban Iran fiye da dozin daya da ke cikin jirgin saman na Ukraine wanda makami ya harbo da tashin sa daga Tehran zuwa Kiev ranar Laraba da ta gabata a shekara ta 2003 shugaban kasar Najeriya wancan lokacin Olusegun Obasanjo ya rattaba hannu ga dokar kare yancin kananan yara domin kare haƙoƙinsu da kuma kare su daga aikin wahala amma bayan shekaru 17 miliyoyin yara a Najeriya suna aiki mai matukar wahala domin samun kuɗin tafiyar da rayuwa da kuma tallafawa iyalansu masani fannin shari'a Ibrahim Kasin ya ce abubuwa da dama ne ke hana dokar ta yi aiki
unfortunately in this part of the world poverty and illiteracy
yace abin takeici shine a wannan sashe na duniya talauci da jahilci da kuma riko da al'ada da dokokin addini na daga cikin dalilan da suka hana ruwa gudu na aiwatar da dokar ta kare haƙƙin yara a Najeriya ungiyar kwadago ta ƙasa da ƙasa ta ce kashi 43 bisa 100 na yara a Najeriya suna yin nau'o'i da dama na ayyukan wahala duk kuwa da haramcin sa da tarukan ƙasa da ƙasa suka yi masana sun ce muddin ba a yi cikakken aiwatar da haramcin ba yaran Najeriya da dama ba za su ji daɗin rayuwarsu ba labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC kasar Russia ta ce an sami gagarumin ci gaba a Moscow dangane da tattaunawar tsagaita wuta a Libya to sai dai har yanzu ba a rattaba hannun yarjejeniyar ba tsakanin bangarorin biyu masu yaki da juna Russia da take goyon bayan Khalifa Haftar a gabashin kasar ta taimaka wajen samar da yarjejeniyar tsagaita wutar tare da haɗin gwiwar Turkiya da ta yi shirin tura dakaru domin kariyar abokan adawar Haftar wato gwamnatin National Accord da ke da mazauni a Tripoli manyan ƙasashe na ci gaba da shiga a rikicin kuma yayin da ake fatan samun zaman lafiya mai ɗorewa ana fargabar shiga tsakanin kan iya haifar da wasu illoli rabe-raben ƙasar ta Libya na ƙara ƙamari tare da gwamnatoci masu faɗa da juna da ke da ƙarfin soja waɗanda kuma suke samun goyon baya daga wasu manyan ƙasashe daban-daban. Yar takarar shugaban ƙasar Amurka a jam'iyyar Democrat Elizabeth Warren ta ce Bernie Sanders ya yi jayayya da ita kan yiwuwar zaɓen mace a matsayin shugaban ƙasa lokacin da suka gana a shekara ta 2018. Warren ta fitar da sanarwa a jiya Litinin da yamma bayan da Sanders ya bayyana rahoton da ke cewa ya faɗa mata ba za a zaɓi mace a matsayin shugaban ƙasa ba a zaman shi a cikin faɗi maras tushe gidan talabijin na CNN ya ruwaito a jiya Litinin cewa Sanders ya furuci ne a wani taro da Warren na shekara ta 2018 sa'ad da suke tattaunawa akan kudirin su na tsayawa takarar shugaban kasa. A cewar CNN, Warren ta fada wa Sanders cewa za ta yi muhawara mai karfi akan tattalin arziki kuma za ta iya samun goyon baya mai yawa daga masu zabe mata. An yi zargin Sanders ya amsa mata da cewa baya tsammanin za a zabi mace. Lamarin da ba haushi yadda makonni uku kafin zaben fidda gwani na Iowa kuma shekara daya bayan kebantacciyar tattaunawa ma'aikatan da ba sa ma cikin dakin za su iya ƙarya akan abin da ya faru a cewar Sanders a wata sanarwa da ya fitar akan CNN.
Murtala Faruk sanyi nake ne karanto labarin duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. To za mu fara ne daga jihar Taraba inda babban bankin Najeriya da haɗin gwiwar haɗakar kungiyar manoman shinkafa kasar suka bayo manoman rani tallafi kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Ibrahim Abdulaziz.
Yayin da masana ke gargaɗin yiwuwar fuskantar matsalar cimaka wasu ƙasashe masu tasowa ciki ko hada Najeriya, yasa yanzu haka wasu ƙungiyoyin manoma a Najeriya yunkura domin fuskantar wannan ƙalubalen da ke tafe. Alal misali a jihar Taraba da ke arewa maso gabashin ƙasar, kamar yadda ko alƙaluma ke nunawa, kusan manoman shinkafa sama da 5,000 ne ma yanzu suka fanzama zuwa Fadamo domin sama noman rani. Yanzu haka dai kamar yadda ma kuke ji ina nan bakin kogin garin Jalingune inda su manoman ranin suka koma bayan ruwa ga gonakin da suka koma nomawa. Amma daidai wannan lokaci da manoman suka dukufa a nata bangaren, haɗakar kungiyar manoman shinkafa ta Najeriya Refan ta koyi guro tare da haɗin gwiwa da babban bankin Najeriya CBN da ba tallafi ga manoman. Honorable Tanko Babu Andami da ke zama shugaban kungiyar ta Refan a jihar Taraba ya ko bayyana da wannan talafi ma yake a yanzu.
Muka tafi mitin Abuja aka gaya mana fa hakkin karbo kayan na wayar mu ne. Mu Refan chairman na jihohi. Saboda haka wanda muke so mu ba su kayan mu tabbatar cewa manoma ne. To mu kuma muna da inda karfin mu ya kare. Domin da zaran mutum sunan shi ya shiga CBN suka verify nashi suka validate sunan shi ya fita bane da karfin hana shi. Amma kuma dole sai ya bi kai da kamun ba shi kaya.
Tuni dai manoman da aka bayar rancen suka bayyana jin dadin su. Tare ma da sabala ya ji kalkarun da suka dauka.
Na samu irin shinkafa da taki buhu hudu, to generator da kuma magani gungumi goma. Zan je noma gona shinkafa da shi.
Sunana Mary Audu Garba. Na samu injin pump, na samu irin shinkafa da su maganin ceshi. Zan yi noma, ina kira yan uwana iyayen mata su dage don zama haka ba abun yi ba amfani.
Ga masana haka noma da cimaka irin su Dr. Bala Muhammad malami a jami'ar jihar Taraba ta su na ko ganin dole fa gwamnatoci su hada kai da kungiyoyi masu zaman kansu domin fuskantar wannan kalubale na karancin abinci.
Haɗaka yana da kyau domin zai taimaka ta hanyoyi da dama. Kaɗan daga cikin hanyoyin zai bunƙasa tattalin arzikin Najeriya, zai samar ma marasa aikin yi aikin yi, sannan zai samar ma su manoma kuɗi, sannan kuma za a samu kyakkyawan dangantaka ko alaka na tattalin arziki tsakanin ƙasa da ƙasa. Haka wannan ma zai ƙara a rabano wa Najeriya.
Hukumar abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya FOA na magargadin samun matsalar karancin abinci a wasu ƙasashe ciki ma har da Najeriya. Sakamakon matsalar tsaro da suka hada tashi-tashin hankula na manoma da makiyaya ga ta 'yan Boko Haram, kana kuma ga sabon matsalar garkuwa da jama'a wanda ta tilasta wa manoma da dama barin gonaki. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
To madalla gaida Ibrahim Abdulaziz. To daga Najeriya kuma sai kasar Ghana inda aka buga manyan takardun kuɗi da ake kuma wayar da kan al'umma ta hanyar da za su iya bambance takardun kuɗin kuɗaɗen boge. Redwan Abbas ya haɗo mana da wannan rahoton.
A watan Nuwamban shekara ta 2019, bankin Ghana ta buga sabon kuɗi na cedi 100 da cedi 200 da kuma kwandalan cedi 2. Yanzu haka dai bankin Ghana na gabatar da shirye-shiryen waye kan al'umma duk faɗin ƙasar su taimaka wa waɗanda sun kai ruwa suka yi saki, musamman ma'aikatan banki da rukunonin aikin kuɗi da ba bankuna ne ba. Suna ƙarci sifofin tsaro da ke kan sabon kuɗi. Wannan
yana da muhimmanci tunda masu buga kudin jabu na da sha'awar manyan takardun kudin yayin da yake daukan dan lokaci kan mashin kidayar kudin da sauransu su saje da sabon kudin da yake bayyana sifofi da sauran dangin tsaro na kwandalar CDB Mr. Oful ya bayyana cewar akwai abin da muka gano a watan Mayu sai ranar Alhamis 8 ga watan Afrilu muka bada sanarwa muka bayar da kayan aiki wayar da kai da duk hotuna ba abin da muka koyi waye kai ne kamar yadda muke yi din nan yanzu domin mun san ranar da muke so mu kaddamar da kudin shi yasa su kuma sun shirya su kaddamar da nasu kudin na jabu saboda sun gan hotunan sun gan kayan koyarwar da zamu yi amfani da su da dai duk komai dan haka suna shi a haka mu kuma muka koyi wani abu a wurin su da mun fito da shi su kuma sai su fito da nasu abinda kenan ke sa ake samun takardun kuɗi da yawa to amma yanzu mun riga mun kai ga waye kan jama'a cikin hanzari kuma mutane sun gane yanzu don shi hikimar ita ce mu hanzarta kaddamarwa kan lokaci da za su gano hikimar da ke akwai mun gama waye kan kowa duk fadin kasar an kuma fahimta Mr. Ofori ya gargadi al'umma kar su yi amfani da sigar tsaro daya na kudin wurin tabbatar da sahihancin sa amma su yi amfani da sigogi daban-daban da ke akwai Ridwanullah Mukhtar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
to a gaida Ridwan Abbas kafin mu kai ga shirma na gaba an shakata da wannan waka to har yanzu da an tarar da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agun muke cewa karfe 2 da minti 13 na dare ga wani albishir
masu saurare albishirin ku
Allah yayi dare gari ya waye
ranar 21 ga watan nan ake cika shekaru 41 da kafa sashen Hausa na muryar Amurka
a ranar ne kuma ake sake fasalin shirye-shiryen mu da fara gabatar da wasu ƙarin shirye-shirye sababbi full
da dan gari masu sauraron mu barkanmu da warhaka a cikin wannan shiri mai suna da dan gari dake da manufar kawo muku tarihin garuruwan kasar Hausa masu da dadin tarihi shirin haɗin gwiwa da sashen Hausa na muryar Amurka VOA
kowa ya bar gida gida ya bar
shi ko ya bar gida shiri ne da zai tattauna da wasu ƴan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin samun sauyin rayuwa da kuma kokarin da suke yi wa al'ummar su
baki mai yanka wuya shiri ne da kan duba lamurran siyasa ci gaba da barwa da kuma kalubalen demokradiyya a ƙasashen duniya daban-daban musamman a nahiyar Afrika
yanayi da muhalli shiri ne da zai rika tabo batutuwa da suka shafi yanayi da kuma irin kokarin da masu ruwa da tsaki suke yi domin magance matsalolin da ake samu
matasa a duniyar gizo shiri ne da zai duba alfanu da kuma illolin kafafen sadarwa ganin yadda kafafen sadarwa na zamani suka zamar mana kamar anta da jini
kasuwa akai miki doni kasuwa
akai miki doni
shi gaskiya mu nan muna kirin masu ciniki
da nawa kika siya gaskiya
na ce dubu
a ya wuce gaskiya ya wuce alamun sai da mai gaskiya da 500 muke ciniki a na sani ai su ai kasuwa ne ko ba haka ba ki dai bashi da 400
kasuwa a kasan wani kaya sai amale labarai da shirye-shirye sai sashen Hausa
sashen Hausa na murya Amurka
duniya a tafin hannunku
to masu raro za ku iya aika mana sakonninku game da wannan rana ta hanyar email address mu wato hausa-service@voanews.com ko kuma ta wayar tarho akan lambar mu alamar tarawa 1-202-205-9945 yanzu dai ga shirin mu na gaba
ya adawo lafiya jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na adawo lafiya Baba ya kuma kiri ne daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirye-shiryenmu na sabon shekarar 2020 muna duban alƙalumar da hukumomi masu kula da ababen hawa a ƙasashenmu suke fitarwa na hatsarin ababen hawa wanda aka samu a shekarar da ta ƙare. A mako da ya gabata mun faro hira ne da Isa Ali shugaban kungiyar VALD mai zaman kanta da ke fafutukar rage hatsarin a Ghana. Ya faro bayanin dalilan da suka haddasa hatsarin ababen hawa a Ghana a bara. Lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutane kusan 3,000.
Mun ka duba kuma kan batun shaye-shaye. Kaga lokacin sai kaga kuma mai tuka mota ma bai sha giya ba. Shaidan kaman jama'a kuma saboda mu ce da yawan jama'a population kenan mun ka duba kowane sai mu ce shekara dai sai mu ce jama'a yawa dai ake cani. Kaga ne duniya duka ne. To wannan kuma sai kaga ababen da ya fi a yi amfani da su kan titi mu ce kamar traffic light haka shine wani can mu ce mutan da ke iya bar motoci su tsaya su ketare kaga wurare da dama ba wannan can mu ce wannan wuta traffic light din nan kaga kuma akwai jama'a kuma da yawa to mun ka duba kuma yanzu gaskiya jama'a na neman arziki sosai mun duba muna da commercial cars kenan motocin haya kaga muna da wanda muke cewa trotro kenan wadanda yake dukan dai mutane 15 zuwa dai 20 su suna nan kaga sannan kuma muna da kuma wadanda ke dukan dai mutane 5 taxi kenan da yawa yanzu kuma babrorin nan muka duba wasu shekarun da ya wuce gaskiya ba amfani da motorcycle kaga ne ba hayan su amma shekarun da ya wuce ne kaga saboda yawan traffic kaga ne da ya zo mana yanzu sai ka ga kaman jama'a na haya mutu sai mu ce babururi kaga ne ana haye kaga sai ya bari yanzu titin gaskiya ya zama matsala kaga ga tro suna neman passenger suna tsayawa inda bai fi su tsaya ba da taxi kuma su ma suna neman jama'a su a shiga motar su sannan na baya kuma sai ka ga kuma yan babururin da
kayi magana kace direbobi suna tsayawa inda bai kamata ba wannan ai aiki ne na ainihin ita hukumar ƴan sanda bai kula da sha'anin motoci kuma ita ana mata zargin cewa a koda yaushe jama'an wannan hukumar maimakon su kula su tabbatar da ana abin da ya dace idan sun kama direba yayi kuskure ko yayi laifin da zai iya kawo hatsari maimakon su kai shi a jakunnin mai shi sai kawai su da su yi ta karban cin hanci su da karban na goro akan hanya suna saki mutane na rashin da'a akan hanya
maganar ta gaskiya ne gaskiya akwai an samu matsaloli da dama har ma an dai ka duba ma kan social media akwai wasu da ma sun ke record wasu yan sanda da ke an san kudi kaga matsalar da ke ciki ne kaga in yan sanda gaskiya in su abin da yasa kaga gaskiya durobobi kuma in sun ka shiga cikin wannan sai mu ce al'amari sai su ma su iya su ba da wannan kudi misali kamar mun ka duba sai mu ce kasan mu na Ghana kaga yan sanda ya kama driver kenan ya yi laifi kaga in ya binci wannan driver kenan in zai bi da wannan driver kan yanda doka ta fari kaga yanzu za a duki wannan direba a kai shi sai mu ce gidan yan sanda ya je ya rubuta maganan bakin sa sannan washe gari kuma akai ne shi kenan sai mu ce kotu kenan in ya so alkali kuma ya bada hukunci gaskiya sai ka gan kamar yana iya wasu ya duci kwanaki uku zuwa hudu
to amma dokan kenan ai
saboda irin dokan kenan amma mun ka duba yanzu kaga ci gaba ya zo akwai wasu garurukan da kaga da driver ya yi laifi nan da nan akwai abin da ake cewa sport fine kenan
a ci mai shi tara nan take
a nan take in sentencing da za a ba mu shi ne sai a ba mu sai ka ce mu shi ya biya kaga su ba ce mu ce girbobin nan su ma ciniki suke yin kan hanya to mu kai ba sai da kamar mai shi ya ba dan sanda wani kudi kaza sai a sake shi ya ci gaba da aiki kuma kaga mun ka duba ba wai mun ka duba gidan sai mu ce shari'a ba muna da su da yawa ba ne kotu aka kaman ka an kama ka ka ce ko in kana aiki ne mu ga kishi ma to ba ma driver da ma ke cinici kan hanya ba mu ce private driver kenan private driver ma ka samu matsala a hanya ka gane ai ka lashin turai nan da nan sai ka gan kaman ka sai mu ce fito kenan sai ka ga kan hanya an tekin ka fito kuma dan sanda ma yana iya baka takarda in kai ne shi ne sai a baka takarda an juma sai kai da kanka ka je ka biya irin nufin da kai amma gaskiya nan babu da shi haka nan sai ka ga kamar dan sanda don ka duba driver in ya duba in ya je gidan hukuma in dai kamata zai biya mu ce dai da sai mu ce miliyan biyu ko ba haka ba shi sai yan sanda ya ce ya kawo 500 kaga dan sanda ya kawo sai mu ce kusaci
daga wannan batun karban na goro da ake zargin jama'an yan sanda za mu tashi a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka musamman Solomon Abu da ya daidaita mana sautin shirin baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya
ko madalla gaida baba Yakubu yanzu kuma ga Solomon bar ma dauke da sharhin jaridin jamhuriyar Niger
zamu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel wacce ta ruwaito cewa majalisar tsaron jamhuriyar Niger ta gudanar da taron gaugawa a karkashin jagorancin shugaban kasa Isu Muhammadu bayan mummunan harin da ya haddasa asarar rayukan sojoji 89 a tsakiyar makon jiya a barikin Shinagodar da ke yankin Chileberi yayin da su ma yan ta'adda ba su ji dadin gamun ba ganin yadda askarawan suka hallaka musu mayaka 77 Jaridar ta ce zaman makokin da aka fara a jeli Litinin na daga cikin matakan da hukumomi suka dauka a yayin wannan zama jaridar Levanaman ta mai da hankali a game da canjin shugabancin da aka samu a rundunonin mayakan jamhuriyar Niger a jeli Litinin matakin da ke da nasaba da yanayin tabarbarewar sha'anin tsaro akan iyakar kasar da Mali jaridar ta ce sabon komandan rundunonin mayakan General Salihu Modi cikakken soja ne da ya samu galolinsa saboda kwazo a fagen daga misalin yadda aka gani a lokacin da aka yi fama da tawaye a shekarun baya a arewacin Niger da kuma bajintar da ya gwada a yayin fafatawa da kungiyar 'yan ta'addan ACMI abinda ke kara masa daraja a idan dakarun kasar jaridar ARN4 na cewa wasu sojoji sun yi bore a barikin Ikrafan ta gundumar Abana a yammacin Lahadin da ta gabata inda suka yi ta harba bindigogi cikin yanayin bacin rai jaridar ta ambato wani dan majalisar dokoki mai wakiltar wannan yankin da abin ya faru na cewa rashin jin dadi a game da yanayin hadarin da suke ciki sanadiyar tabarbarewar al'amura ne yasa waɗannan matasan sojoji tayar da kayar baya lamarin da yasa suka kauracewa sansanin su don zuwa garin Abala mukarkare da jaridar La Rue de l'Histoire wacce yake cewa har yanzu jagoran yan adawa Hamma Ahmadu na jiran ganin shugaba Isu Muhammadu yayi masa ahuwa don fitar da shi daga kurkukun da yake tsare jaridar ta ce magoya bayan shugaban na jam'iyyar Madal Lumana sun yi zaton shugaban kasa zai saka hannu akan takardar da za ta fitar da shi daga gidan sarka a albarkacin sallar jamhuriya ta ranar 18 ga watan Disamba amma shiru sannan suka shiga tunanin mai yiwuwa wannan ahuwa ta samu albarkacin sabuwar shekarar nan ta 2020 nan ma shiru wato dai murna ta koma ciki game da wannan fata sune Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
To a gaida asali yanzu kuma sai wasu kadan daga cikin sakonnin da kuma sauraro ke kira ta wayar mu kuna ajiye mana.
Assalamu alaikum sakin Hausa Radio America, sunana Sallami Bijja ta gara jihar Niger, Nigeria. Halin gaskiya ina kira ga gwamnatin jihar Kaduna hanyar binin gwari zuwa Kaduna a wannan hanyar na tashi ga wani hali. Ya kamata gwamnatin jihar Kaduna a mai da hankali sosai akan abubuwan da ke faruwa a hanyar Kaduna. Saboda motocin da aka kona a hanyar Kaduna, akwai motoci na kagara da fandogari wanda suka shiga wannan halin. Allah sa gwamnatin Kaduna da ke kokan da abin da yake faruwa hanyar binin gwari zuwa Kaduna.
Assalamu alaikum gidan radio America, kamar sunana Jambawa Rafatos daga Dabar Kasuwa a garin Katos. A yau ina so da mika saƙo na godiya da kuma yabo zuwa ga sanatan mu na Mazambi Alhaji Ibrahim Nene a bisa samun mana aiki da zai aka fara a garin Katos wadda ya tashi daga gowar Kwamfurai da taho gidan Jibir Janko mai sauran kenan, sannan da wadda ya tashi daga gidan Jibir Janko ya shiga cikin tandari za a yi mana kwalta.
Assalamu alaikum sarkin Sulawesi Amurka, mai magana Alhaji Musa Amurka daga Sulawesi Nigeria. Ina so a sabuna da ɗan Najeriya da su da suka halitta zukatan mai hankali kuma da tsoron Allah da dinga arka masu kyawu da ɗauki jarabawa duk wanda Allah ya kawo mana mai tsoron Allah da dai ne ku su yi tudar ba ba su Najeriya da samu cikin Allah hada mu sai ba wani da wani. Yanne shi zubanin da Allah ta mu in suna da kyau inda kun kai hankali wa Allah mu sai Allah shi yasu da sun kawo mana wasu abubuwa da mu gane ga muna fata ke kyawun su da su Allah ka taimake su za su lafiya ya zama lafiya. Assalamu alaikum, mai magana Alhaji Hayatu Sokoto daga lokar Gambo. Ni an fadi sanin sako na daga Adas mai wakil Kaggada. Mu dai wasu mu suka wa talakawan lokar Gambo din da mu dai ba mu ga amfanin shi ba. Yan jarida ta koko gayyo ruwan da jama'a tsakanin Karasaka gari ya fi 20 kokowar da suka sha tare da dabbobi. Allah kamun shigowi masu tsoron Allah.
Assalamu alaikum sashen Radio America, sunana Ayuba Garba Imam daga garin Katsin Madaki a jihar Bauchi. Yau ra'ayina zan roki gwamnatin tarayya da gwamnatin mu na jihar Bauchi, muna so su yi haɗin gwiwa su yi mana wasu hanyoyi. Na farko, hanyar da ta tashi daga garin Durun ta shiga garin Nafta sai ta wuce garin Rauta, sai kuma hanyar da ta tashi daga garin Katsin Madaki ta shiga garin Ringin ta wuce garin Bakin Kanaka, sai kuma hanyar da ta tashi daga garin Gameru ta shiga garin Siri Babba.
To madalla don nan kuma ka zo ga shirin mu na ƙarshe, labarai a takaice.
Kasar filo ɗaruruwan ɗalibai a wata shahararriyar jami'ar ƙasar Iran sun fito ƙarara suka yi Allah wadda ya da shugabanninsu a rana ta uku ta zanga-zanga tun sa'adda gwamnati ta bayyana cewa ta harbo jirgin fasinja na Ukraine akan kuskure. A wasu hotunan bidiyo da dama da muryar Amurka ta samu, ɗaliban na jami'ar fasaha ta Sharif da ke Tehran sun tattaru a wani fili a cikin jami'ar a jiya Litinin inda suke rera take tare kuma da wato sauraron wasu jawabai masu sukan lamirin gwamnati. Muryar Amurka dai bata tantance da sahihancin hotunan ba. Ana ci gaba da bayyana wato munin rashin aiwatar da dokan nan ta mai kare ƴancin yara ƙanana a Najeriya, wace tun a shekara ta 2003 shugaban ƙasar Najeriya a wancan lokacin shugaba Obasanjo ya rattaba mata hannu domin kare haƙoƙi da kuma kare su daga aikin wahala.
To madalla masu sauraro, anan muka ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku zo su daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Za ku iya zira shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com dama shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sani na da ita na gabatarwa, sai kuma Salamun Abu wanda ya ba da umarni da ma injiniyan mu ne Dal Smith. Nisan Fil Hashin Gumel da na haɗa kuma na gabatar nake cewa sai Allah ya ƙara haɗa mu. Assalamu alaikum.